Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye. Shiri ne da muka ce mukan tsuguna domin mu kwance daure-dauren da aka yi domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan 'yan Najeriya. Kamar kowane mako, sunana Muzammil Ibrahim ya kasa da zan jarar gamar wannan shiri, wanda kuma a tare da ni akwai Dr. Abdulsalam Muhammad Kani. Malami a kwalejin Salatu Rimi, Dokta mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Akwai kuma Honorable Amanullah Ahmad Muhammad, wanda yake mai bincike kuma masani akan abin da shafi tattalin arziki shi ma. Honorable mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum Muzammil.
Kuma a wannan karan ma mun samu bakuncin barista Aminu Mahmud, lawyer ne mai zaman kansa, kuma malami a kwalejin koyon aikin shari'a, wato School of Legal kenan and Islamic Studies. Barista mu ne maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
To cikin ikon Allah tare da su ne wannan shiri na daurin boye na wannan mako zai zo gare ku. Mako da ya gabata mun kwaso abubuwa wanda kuma lokaci bai bamu dama mun kammala ba. Kuma a wannan makon mun tashi da wasu batutuwan da tila zamu hakura mu dora akan abin da muka tarar.
To wai kai Kano Capital School din nan ba ni kulli da ka kara kullowa.
A'a, ai ka san idan kulli aka kulla
ya
kuma kwance.
Eh, albishir na abin da aka kwance din.
Gaskiya ne wallahi tallahi. To ai ina ga albishir din ta gurin ka yazo, wa raka ga mana.
To alhamdulillah an samu ci gaba honorable.
To alhamdulillah.
Yanzu gwamnatin jihar Kano har ta yi board na rukon kwariya.
Alhamdulillah.
Kaga muna fata yanzu wannan board din sai ya tsaya kallo wayannan matsaloli.
Wato shawarwarin da daurin boye ba mai girma gwamna ya ankarar da shi. Ya dau mataki.
To alhamdulillah.
Muna fata board din da aka yi zai tsaya kallo muhimman abubuwa.
Alhamdulillah.
Gyaran makaranta, haƙƙin malamai na albashin su, magana pansho da muka yi tunda dokar ta ambata magana promotion da kuma abubuwa masu kama da haka
da kuma malaman nan 60 da muke tare za a mai da su
magana kuma kamata yanzu wannan board din ya ba gwamnati shara wannan malamai 60 din
a
mai su na gwamnati
ta mai da umma jar
kan abin da ya kamata a yi kenan
to Allah ya kyauta
amin
ina ga batutuwan wannan makon ma da yawa amma zamu fara da kallon akwai wata doka da muka ji ta gangara majalisar dattawa a wannan mako cewa a ƙasar nan akwai jam'iyyun siyasa akalla kwaya 111 har 91 to majalisar dattawa ta ce akwai yiwuwar za ta yi doka ta rage su daga 91 ta mai da su kwaya 5 kacal zan fara da jin honorable ya ya kallo wannan idan majalisa ta yi doka kafin mu je ga lawyer ta fuskar doka mu ji kuma daktar shi ma me zai ce
to gaskiya wannan abin da majalisa za ta yi abu ne mai kyau Muzammil dalili jam'iyyun nan sun yawa kuma in ka duba dukkan su akwai jam'iyyun da ko councilor ba su iya kawo waɗansu ma ba a san su ba waɗansu kuma sun mai da jam'iyyun nan kaman business
saboda kasuwanci
saboda akwai kudade wanda gwamnatin tarayya take basu kuma in ka duba misali kullun abinda muke so a samu hadin kan kasa ba a samu rarrabuwar kan kasa ba kaman yanzu in ka dauko tarihi na siyasu da aka yi baya ko kuma mu ce third republic shine magana
jamhuriya ta uku kenan
magana NRC da SDP kaga a lokacin aka samu kasa baki daya ta dunkule ba a dubi kabilanci ba ba a dubi addini ba shi yasa ma a SDP aka yi muslim ticket to two party system ko ba gane ba
tsarin jam'iyya biyu
guda biyu ni in a ra'ayina ne a koma jam'iyya biyu ma a kasar nan tak ba ma guda biyar ba saboda haka majalisa ta yi hange mai kyau a fara rage su dawo guda biyar in tafiya ce tafiya za ga abin da ake cewa natural death akwai wanda za su mutu ma da kansu ko su yi maji a dawo guda biyu in kuma ka duba ma kuma yanzu nawa ne masu karfin ai guda biyu ne daga
mulki sai ta hamayya
sai kuma
APC
kuma bambanci za ga ina ji jiha biyu ce kwata-kwata yanzu
kuma ma dai duk swapping ne wannan ko wannan wannan ko wannan
to ai saboda watin abinda ake so
yawa ake rena who is the campaign where
to Muzammil a problem din shine su wannan siyasu babu aqida ba a tafi da su akan aqida ba kuma yanzu na fada maka duk wanda kace ma menene manifesto din party ma bai santa ba
manufar ita abinda aka dora ta
aka dora ta kai ba santa ba
tunda yanzu kaga ba sharadin fa shiga jam'iyya tunda Adam Social baka ji abin da yace ba duk wanda ya shigo mun yafe mai zani ba
amma ba ka san na jon dan APC na cewa wai a ga masa wai a ina ashmul ya fadi wannan magana
wallahi a da nan ai shine dai ni na ji shi da ido na
ba dai ba kware da gaske
duk wanda ya ji campaign kalmar turanci ne amfani only your sins are forgiven
amma abin da ya fada kenan zai iya zama za a bashi fatima ana kala kala shin wani irin sin wani irin zinibi
amma yace all kuma
interpretation
amma barista yace all
ai barista all ne mana
amma barista
a'a all din dai
yace all
kalli all din duka
wani irin zinibi
amma yace all fa
menene zinibi ma
ce ai yace all ita kuma all inclusive ce ko dai
ko ba wani abu
ne ai da bai sa all ba to sai mi wannan amma tun da yace all to gaba daya kowanne ne ya shigo da su
idan yanzu zai zo ce ai ai laifuffuka da kai mana watakila kai mana antipathy kai kaza kai kaza amma yanzu in ka dawo
cewa aka fa koda ba dan jami'a ba fa
in ka dawo yanzu mun yafi ma wannan
abu to la a cewa kalmar all ba
to ai all politically
to amma bai fada haka ba shi all din yace
to Allah ya kyauta
amin
doctor na zo kanka wannan ba sai ku ka kammala
to ashi ne nake fada maka saboda haka wannan abu ne mai kyau muna fata a kawo dokar kuma ta zama doka nan da nan
to doctor
ni kawai abu dai zan wannan ni ka san ana magana siyasa ba kasabai nake san nayi magana akai ba kawai bangaren tattalin arzikin kasa kudaden mu da suke zurarewa ta wayannan
jami'u
ka san dil jami'ar da ta register kamar yadda honorable ya faɗa akwai wani dan hasafi to wasu wannan bogin ne yake sa suke zuwa
an ce mutum dai ma sai ga yana rike da jami'u uku
ka gani ba
ya tura dan sa can
saboda haka
idan ka san jami'u
kan latin da dai cibiyar demokradiya magana ake akan su America can ma in ka je manyan jami'un guda nawa ne guda biyu ne ake da su azas din zaka ga kusan dai muna ma jami'u ne kaga su China ma ai jami'a daya ce a cikin jami'a ɗayan ake yin zabe saboda haka wannan tsari mai kyau ne in ma da hali kamar yadda honorable ya faɗa a bar iya jami'u guda biyu sai a ci gaba da wannan din wannan
to baran garzo ga barista barista irin wannan tsari da ake kai na jami'u ratatatata ga sha za a kai majalisar da ta wata doka akai akwai doka ne da ita ta kafa ta ba da dama a wayannan jami'un ko ko dama ya abin yake
eh idan ka duba kundin tsarin mulki ina ga in ka duba tunda ka sashi na 220 zuwa 220 da wasu abubuwa za ka ga sun ba da dama mutane su je su registration na political parties jam'iyyu ko duk wanda yake so yaje kafa jam'iyyar sa kuma ya campaign
wato
yakin neman zabe a ta wannan kasar wannan jami'a duk wacce bata register ba dama za ka ga ya zama haramtacce kungiya ce wacce take kira a wannan saboda haka in ka duba bisa al'akari da wannan da akwai damar INEC ta register ko wannan jami'un da constitution din su da samun kudin su da duk wasu abubuwa nasu to amma abu na biyu da aka kalla an yi wannan tsarin ne domin a bawo 'yan Najeriya damar shiga a yi gwagwarmaya da su tunda wani lokacin ka duba PDP APC ba kowa ne zai iya zuwa ya ce zai shiga ya yi form na takara ya kaza ya gwagwarmaya a tsaye da shi takara ba amma za ka iya zuwa ka labe a wata jam'iyyar kai takara idan da abin yana tafiya a daidai ko mutane suna da awareness wannan abu ne suna da wayewa abu ne mai amfani saboda in kana nan ko baka da wani kudin kirki zaka je ka samu jami'a da take nan available ka je a yi marista a baka primary su mutane su duba cancantar ka a zabe ka to shine wannan amfanin shi wannan damar da aka bayar a yi jami'u da yawa to amma kuma kaga aka san haka ake samu
amma barista abin tambaya anan shine idan majalisa ta yi doka aka rushe wannan jami'u akwai wayanda suka takara a jami'u daban-daban kuma kanana suka ci kamar yan majalisa ciyamomi kansiloli me makoman su
kenan to
ai za su zabi ko ta jami'a ko
me da to ai in ka duba shi issue din shine su National Assembly suna da damar under section 4 na 1999 kundin tsarin mulki sashi na 4 cewa za su iya yin doka ta duk abin da zai kawo ci gaba na kasa saboda haka idan ni a dokar ban duba bill din nasu ba ko proposal amma in ka duba a ciki za ga wata kila dole za a bada za a bada mafaka ta waɗanda suka fito daga wasu kananan parties cewa a ba su dama za ka iya rikamin ka koma wannan party ko daga wannan party a cikin dokar duk za su iya yi komai za su iya canja shi
to ina ga kafin mu jiyo akwai wani dan siyasa da ake ce masa Usaini Isa Mai Riga ya rike shugabancin jami'ar APC a kwanakin baya amma ya ce tsagin mai jama'a mun tattauna da shi akan ya yake gani idan aka yi wannan tsari aka rushe jami'u ga kuma abin da yake cewa
alhamdulillah Allah mun gode wato wannan batu da na ji shi ya bani farin ciki a zuciyata musamman domin babu abin da ya bani sha'awa da farin ciki irin yadda za a ceto Najeriya daga cikin halin da take na tashin hankali na kunci da lalacewar siyasa duk mutumin da ka sani a ce Najeriya a yadda take yanzu ta cika shekara 59 tana da jami'u sama da 90 ai Najeriya ba ta kai karfin da za ta kai wannan damar da za a mata jami'u 90 ba san zuciya ne da san rai amma tunda Allah ya sa Allah shi baya zalunci ya hango wa ƴan majalisar tarayya cewa ya kamata su rage a koma kamar yadda muka yi da ga an kirtuna ai lokacin jamhuriya ta farko an yi nefu PC da wai kamar shiya shiya ne amma aka zo aka yi jami'u guda biyar AMPP GPN UNP da waɗannan wannan lokacin aka yi siyasu lokacin da ƴan siyasa suke da daraja da kima lokacin da shugabannin jami'a suke da martaba lokacin da duk wani dan takara ko mai wanda yake mulki bai isa yayi wani abu ba sai da yawun jam'iyyar.
Amma abin da ake magana kamar ana dakile damar wasu ne saboda aka tafi a wannan tsarin wasu ba za su iya wasu shiga wa'ancan kanan jam'iyyun su takara ba saboda kowa yana ciki duk wani mai karfi yana ciki.
Wace dama? Ai wannan ce damar. A wancan lokacin damar da ake bawa al'umma ita ce muzambul a baka dama ka je ka tsaya takara daga mazabar constituency ka zuwa mazabar ka zuwa local government ko jiha ko kasa idan ka ci kaci in baka ci ba baka ci ba amma a yanzu ba a baka dama kuma waɗannan kananan jami'un barin ga maka muzambul billahi allazi la ilaha illahu ba zan maka kafara ba amfani ake da su ake diban kudin al'umma
ta yaya kenan
kowace jam'iyya da ka sani a kasar nan ana bata kuɗi wasu suna zuwa suna kirkirar mutum ɗaya sai kirkirar jam'iyyu biyar shida dan kawai wannan kuɗin da yake samu daga bangaren gwamnatin tarayya ya je ya kafa wanda yake so idan a jihohi ne waɗannan kananan jam'iyyun ba sa iya zuwa su zuwa fa suke yi barin ga mamu zambul su je wurare kamar ma'aikata da suke samu da sunayen hotuna da sunayen mutane su hada baki da su a dauki form na dan takarar councilor chairman wani waye waye a sassa hoton da ba baka san su ba a sa sunan su dan kawai gwamnati ta ba su kuɗi daka babu wani amfanin wannan jami'un wannan jami'un lalata kasa ne
kuma fa
zalunci ne
kuma fa kun so ku yake ce har APC mai jama'a kai wannan lokacin ka ja bangare kai shugabancin ka
wallahi ai ba jami'a muka yi sabuwa ba APC ce ta rame gida biyu ta dare gida biyu dalilin zalunci da rashin adalci kuma lokacin da muka zo muka yi wannan mun yi dan mu ceto al'ummar mu na jami'ar APC kuma Allah ya nuna mana cewa wannan abin da muka yi jihadi muka yi tunda a yanzu daga cikin mutanen mu da muka yi tare da su muke mu'amala ta yasa wanda da ba a yi da su yau fa mutanen nan muna da munusoci guda biyu a jihar Kano wanda suke yan asalin jam'iyyar APC wanda suke taimaki al'umma wanda suke jan mutane a jikinsu ko yanzu mun gode wa Allah wannan rigimar da muka yi ta nuna cewa muna da haki mun nemi hakin mu kuma hakin mu ya tabbata
amma idan aka yi jami'u guda biyar maimakon cewa in baka ganin karfa karfa za ta yi yawa na idan an san an hana ka anan ba inda zaka je ka saki
na ce maka babu karfa karfa yanzu ne za a yi siyasa domin yanzu ne dan siyasa zai san shi dan siyasa ne kuma ina roƙon gwamnatin tarayya ta daina ba kowace jami'a ko sisi
kana nufin su wayannan da za a kafa din ma ka ba su ko sisi
ko sisi kai gwamnati ta ba kowace jami'a ko kwabo kowace jami'a ta je ta nemo kudin ta ta inda za ta samu saboda haka kaga babu karfa karfa
har mai mulki ita ma
har mai mulkin a daina bar yanzu a shawara da nake barwa idan an yi wannan jami'in guda biyar to duk wani mai mulki idan tenuwar sa ta kare ko kuma wa'adin zangon sa ya kare kar a yi kar ya shiga takara da gwamnati kowaye ya sauka sai ya sauka ba kowa bane shi in Allah ya saki ara masa dama ya koma amma ya yi amfani da kujerar sa a daina
misali shi wannan jami'u da za a murkushe wayanda suke kai kuma ya kake ganin za a yi da su sun ci zabe kuma kananan jami'u
idan an gama suna cikin wannan jami'u sun Allah ya sa karshen aikin mukamar shekarun su ya kare na zaben su sai su koma jami'ar da su yake so amma wallahi ina so in tabbatar maka waɗannan jami'u guda biyar da za a yi shine alheri a Najeriya wancan lalaci ne makirci ne san zuciya ne yin wata jami'u sama da biyar a Najeriya 90 da wani haba
idan aka haɗu a jami'u kanana jami'in da suke a yanzu ba a yi musu nauyi da yawa
wai ya hala musu nauyi muzambul baka wataƙila ko lokacin da aka yi wancan tsarin baka nan lokacin da aka yi AMPP PRP GNPP da duk wani wanda ka sani wane ya shiga jami'iyyar da yake tunanin shi ya isa a cikinta duk wani wanda ka sani wane ya shiga fito takarar da yake so ko mun rauninka ko mun arzikinka in dai kai da kai dan siyasa ne shiga jami'iyyar da ranka yake so kuma a wannan lokacin ne zamu ba wa shugabannin jami'iyya dama a ba su karfi domin sai abin da suka yi kowa ya ga lokacin da aka yi MPN inda shugaban jam'iyya yake da karfi sai shugaban kasa ya fara zuwa sannan shugaban jam'iyya yake zuwa in ya zo sai ya meke masa amma yanzu saboda son zuciya saboda kowa yana amfani da kuɗi mai mulki shine shugaba mai mulki shine mai mulki jam'iyyun sun lalace ɗan siyasa an karya su wanda yake cikakken ɗan siyasa wanda ya san me siyasa a yanzu fa a Najeriya ba a yi da shi
to Allah ya kyauta Usaini Isa mai riga kenan da wannan ra'ayi nasa Brown je ga honorable kafin mu je ga Dr. Shima mun sauka akan wannan batu zamu je ga batu na gaba akwai wato IMF na ji shine kamfanin nan a bankin nan afuwa bankin nan mai bada
International Monetary Fund
eh
ko loan kake so ne kake magana kan kai
wuri ne yake bada lamuni
eh da yake bada lamuni ya bada rance abubuwa da yawa
alama dai muzamiya
banki ne da yake banki ne da yake on the whole bank
to shi wannan bankin ya fita kididdiga daban-daban akan Najeriya kuma a lokaci daban-daban
gaskiya ne
daga ciki ma akwai wanda muka ci muka ji a kwana-kwanan nan yana cewa yanzu Najeriya ita ce cibiyar talauci a duniya to kuma kwana-kwanan nan sai muka ji fada shugaban kasa tace duk wani abubuwa na alƙalima da shi wannan bankin yake fitarwa akan Najeriya ba daidai bane. Honorable mun sha fada a program din nan a wannan shirin cewa wayancin alƙalma da ake fitarwa gaskiya ne. Ga kuma abin da gwamnatin Najeriya take cewa.
To ka san shi ilimi musammil ba ƙarya bane. Ilimi gaskiya ne. Kuma kai misali in baka iya busa algaitarka ba wani sai ya dauka ya busa tashi ya busa maka wannan ita ce rayuwar nan mutanen nan ba da ka suke zama ba suna da abin da ake cewa researches ga doctor ya sani ga kuma barista day and night awa 24 ba su da dare da rana ko ba gane ba akwai abin da ake cewa intelligence duk bangaren tattalin arzikin ka suna da wanda suke ba su report every minute duk minti duk second duk awa kware da gaske saboda haka sun fi ka ma sanin me tattalin arzikin naka yake ciki shi yasa wannan yake cewa Shehu Sani yace in kuna son kudin su kun yadda ku karbo kudin su kuma ba ku yadda da alƙalman da suke fada muku ba saboda haka ya kamata a ce kullun abubuwan da suke fada ya zame wasu kasashe irin Masters War irin namu izna amma ni policies na IMF da World Bank
tsare-tsarensu
ban yadda da shi ba because tsare-tsare ne da kullun yake jefa kasa irin tamu mai tasowa cikin talauci musamman in ka samu masu mulki ko kuma shugabanni marasa kishi kamar yadda muke ta samu a Najeriya din nan saboda haka alƙalabar da suke fada gwamnati kamata yayi a ce tana da abin da ake cewa think tank
wanda
masu bata shawara to ku tsaya ku duba mana abubuwan da IMF take fada gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane wanne ne zamu dauka wanne ne zamu zubar kamar yadda aka yanzu Economic Advisory Council din nan kamar yadda nake mamaki shi shugaban kasa yayi rigama la masallaci ya kai kasafin kuɗi bai kuma inaugurating din wancan ECA ba
bai kaddamar da su
ba yawo sai ajiya ko shekaran jiya kaddamar da su bayan ya kai wannan kasafin
kuɗi honorable kana cewa kenan ya kamata ya kaddamar da wancan committee
kware da gaske
su fara kai musu kasafin kuɗin su gani
su ba shawara su zauna tare kware da gaske su duba abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya filla 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 saboda abin da yake cewa duk shekara yana so ya fitar da mutum miliyan 10 da cikin talauci
shi
shugaban kasa kaga zai fara daga 2020 kenan tunda mun riga mun shigo 2019
amma ya faɗi ta yaya zai riga fitar da su
nan a sai dai ga doctor ko ba gane ga barista gani
wani yace dashi Abuja wani yace ta jirgi wani ta mota wani a kafa
to a shi ne nake faɗa maka akwai abubuwa wanda kasa take ginuwa da su wanda misali kullum muke fada su ne abin da ake cewa basic magana wutan lantarki nan da kullum muke magana in ta samu kusan rabin problem din Najeriya ya samu
an dako hanya
to a ba dako ba
kwata-kwata
ba dako ba to in ka duba jiya abin da aka yi sai gashi an tafi ana magana cewa bashi na railway ko kuma an sa halewa again shi Amici ya cewa bashi na Itakwe a Jakuta Abuja railway line sama da dala biliyan 3
dala biliyan 3
kwarai da gaske ajiya ba eh
na wancan
aiki an yi sanin ma agreement eh na wancan line dogo amma ba wanda ya magana yau gashi an yi sanin magana man bila
Allah ya kyauta baraje ga Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kaji bayanan da honorable ya kwaso
to ka gane ni wannan magana ta shi wannan banki International Monetary Fund abubuwa guda biyu nake son na kalla na dai farko ke gwamnati idan kin ce alƙaliman da suke fitarwa na ƙarya ne to me yasa kike yi masa biyayya saf dai da aka yi lokacin IBB su suka kawo muku ita kuka karbe ta wannan VAT din da aka kara ba a san a faɗi gaskiya ne su suka ba Najeriya shawara akai kuma Najeriya ta karba subsidy da aka janye wanda Buhari ya janye mana na mai su suka bashi shawara akan wannan abin ya karba magana ta privatization a Najeriya wannan dai International Monetary Fund din su suka ba da shawara aka karba to abu na biyu da nake son ne magana gwamnatin Najeriya kun ce duk alƙaliman da suke fitarwa akan tattalin arzikin Najeriya ƙarya ne to mu kaddara haka ne to bari mu dawo alƙaliman da ke gwamnatin kika faɗa ka dauko ERGP na shugaban kasa da bakin sa a cikin kundin ya ce yan Najeriya da suke cikin talauci kaso 61.1 to nan duk duniya ba kasar take da kaso 61.1 kaga ta tabbata mu ne me capital city of
obaji
shin bayanin shugaban kasa ya gaskata ko bai gaskata
ya
gaskata ya gaskata su ka dauki rashin aikin yi da bakin sa shugaban kasa a cikin wannan kundin ya ce rashin aikin yi a Najeriya kaso 23.1 ka duba ka gani a duniya din gabaki ɗaya wace kasa ce take da wannan abin dauki masalar ilimi mataimakin shugaban kasar Najeriya da yazo summit a Kano ya faɗi cewa yan Najeriya yara da ba sa zuwa makaranta su miliyan 14.7 duk duniya ba kasace da yawan wannan abu ya gazgasa su ko bai gazgata su ba sannan in ka kalla an ce duk mutum biyar in ka gansu in ba su je makaranta ba daya dan Najeriya ne
duk mutum biyar a duniya
kwarai da gaske
ka gane saboda haka idan ka kalla mu dauki abin da suka fada din mu ajiye dauki MBS duk abin da suka fada sun gasgata abin da wayancan suka fada saboda haka koda nasu ƙarya ne ke kuma naki da kika fada ba dama ai mu ba nasu muke kalla ba
na gidan
abin na gidan muke kalla MBS ce tace an shiga registration ba shiga registration ba
mashashara
ta talaka ka gane ai MBS ce tace tattalin arzikin Najeriya ya samu koma baya MBS ce tace sanda aka danka Buhari Najeriya rashin aikin yi kaso 13 ne yanzu ya koma 23.1 MBS ce ta fitar da rahoto cewa basu sukan da ake bin Najeriya sanda ya karba bi trillion 13 ba yanzu ana magana trillion 24.1 ka cike dayan ne
ai honorable nan yace ai ya kai da 5
to mu bar shi da 5 yanzu kuma za a ciwo trillion 2.1 in ka hada sai kaga nawa ne wannan din saboda haka in ka kalla wannan kawai mai rai baya rasa motsi da kuma magana baushe wanzami ne da baya san jafa tunda in ka kalli ta kanta wannan gwamnatin ai da alƙaliman International Monetary Fund ta amfani ta propaganda ta zo ita ma PDP din da waɗannan alƙaliman akai propaganda aka da cikin wannan din saboda haka walau gaske ne ba ƙarya ne mu mu dauki iya namu na Najeriya za su gaskata maka da abubuwan da ake fada akan Najeriya
wannan shi Allah ya kyauta baran je ga barista Aminu Mahmud lawyer mai zaman kansa kuma malami a College Legal barista kaji abubuwan da ake ta fada gwamnati tana nema ta ce abinda ita IMF ta fada ba gaskiya bane kuma duk wannan ya faru ne sakamakon asalin yawan cin bashi da gwamnatin Najeriya take har ya doshi wajen trillion 25 washi cin bashin nan bashi da doka da kaida ne da kundin tsarin mulkin kasa ya dakatar wa manayi wa Najeriya tana dicewa ka auce kaza ko wani abu
gaskiya shi wannan issue din karbar bashi da kuma nauyin bashi da yawa akan Najeriya ina gani ni zan dora wannan laifin akan shugabannin mu nace shugabanni gabaki ɗaya daga kan shugaban kasa da sanatoci da ƴan majalisar tarayya wanda duk abin da za a yi ko bashi za a karba ko waye sai an tura musu sai sun gani sai sun amince sannan za a yi saboda haka kaga idan ƴan majalisa sun yarda cewa a karbo bashi da yawa Najeriya shi fa bashin nan ba fa haka ake bada shi ba bashi ne da ake bada shi da conditions zan baka bashi da sharuɗuka zakai min kaza zakai kaza zakai kaza yadda muke tafiye da tattalin arzikin mu na Najeriya yana tafiya a bisa doran tafarki na su wannan IMF din su kuma IMF nan a kasan World Bank suke su suke bada bashin nan zasu ce to zan baku za ku bada bashi kamar yadda mallam kan yace cewa zan baku bashi ku cire subsidy zan baku bashi ku cire kaza to which means kaga ba mu muke tafi da tattalin arzikin namu ba wato duniya su suke tafi da tattalin arzikin mu kuma daga ba sai su dawo sai su ce ai da akwai talauci sun ma fi mu san da akwai wannan abubuwan duk majors din da ake yi da shawo muna da mutane kwararru da zasu iya zama su bada policy wanda zai tafi da tsari da irin yanayi na Najeriya ba wai sai wani bature yana zaune a kasashen turai ya kalli tsari da yake tunani ya ce to kuyi kaza mu muke jin impact din abin nan kuma talauci ba sai an zo an ce ma da talauci ku babu ba in ka fita ma bakin titi ko ka shiga cikin jama'a mu da muke ciki practically ka san cewa da akwai talauci a kasan nan
doctor yana wata magana da kai yanzu ne matakan muhimmanci idan ka kalla yanzu dauki da Allah saf din nan wai sai ga International Monetary Fund ina jin kamar shekara ɗaya ko shekara biyu baya wai sun fito sun ce wannan SAF din a duk duniya ba inda za ta yi aiki kuka ka mana ita
lokacin baban gidan kenan kake
magana kaji fa can not work anywhere in the world ta kawo akai mana devaluation akai kai fa gaba ɗaya matsalan tattalin arzikin Najeriya tun daga SAF din nan ne
aka fara samu
tun daga SAF din nan
abu na bi ma ka gane idan ma an sun ka policy an yi shin yanzu da aka ce za a cire subsidy aka ce duk rana duk wata ni ban san alƙalamin ba maybe honorable zai sani kaza kaza za a ringa samu me aka yi da su mun ga canji ƴan Najeriya a jikin su da waccan lokacin kafin a cire subsidy da saka subsidy me kaga canji
ba barista su sun ga canji
ai babu canji
tunda akwai wanda aka ba su kudin Paris Club ake cewa gwamna aka ga yaji ya sai motoci da gidaje
kaga duk wannan kudaden da ake tara kudade ne ma an tara su wasu ne suke zuwa su yi handama da babakeri akan
su
a ringa kashe kudin a hanyoyi wanda ba su da ma'amala ba su da
gaban wannan da yake duk bashi ne jawo wannan wai doka bata yi tanadi cewa in aka kai adadi kaza a dakata da cin bashi bane ko an ba da dama a aikaci kawai
ana da damar adama duk bashi ma da ake ci wani condition da yake tasowa wata matsala ce take tasowa za a ce za a neme ta a haka to ƴan majalisar tarayya mu suna da latitude suna da dama suna da wider range suna da karfi da idan an turo musu za su iya tsayawa su daga nan in sun kalla sun ce a'a bashin da yake kan Najeriya yayi yawa conditions da mutanen nan suke dora mana yayi yawa kuma har yanzu mu ba mu gama fita ba a ciki
tunda gaskiya kullun baya muke tafiya kullun baya muke suna da damar su hana
na'am
ba zaka ji amsan tabbayanka a mahanga ta tattalin arzikin ka ka'ida abin da doka ya tanaji barista ya san fiscal responsibility act abin da ya fada duk bashin da zaka ciyo to kada ya gota kaso uku na GDP dinka ko kada ya gota
shi ne GDP
yawa ji to shi GDP kididdiga ce
na'am
ka gane na kayayyaki da ƙasa take samarwa da hada-hada na siye da siyarwa da hada-hadar kuɗaɗe da abubuwa masu kama da haka a dai takaice ɗayan biyu karkaci bashin da ya gota kaso uku na ƙarfin tattalin arzikinka ko kuma kada ka ciyo bashin da ya gota kaso 50 na rabenu ɗinka da kake sa rai zaka samu sannan dadin dada idan ka dauki ita wannan doka ta fiscal responsibility act din zaka ga ta faɗi matakai iri-iri kamar yadda barista ya faɗa wajibi kanka ci bashin sai ka kai bukata gaban majalisa su kuma majalisa a dokance dole ku yi taron jin ra'ayin al'umma ƴan ƙasa kun amince a ciyo wannan bashin sannan kai shugaban kasar in ka zo ba ci akai zaka ci bashi ba sai ka faɗi nawa ne kuɗin kuma ka iya zakai ka biya kuɗin an ka kalli gwamnatin jihar Kaduna a me za ka kashe su in ka kalli gwamnatin jihar Kaduna ɗan Rufa'i rigimar su da Shehu Sani ai bashi zai ciyo
da
hunkuyi ai kaga bashi zai ciyo
wasu wace kamar labarin sanatocin da aka tsinewa
kaga
ne tsine musu
ai to kaga tunda kaga ai dokar sai an kai gaban Senate kaga abin da suka yi mai da aka tashi shine na farko mun yadda za a ci bashi ba mu da matsala amma fada mana nawa ne kuɗin fada mana nawa ne interest da aka dora akai dan mu gano yafi karfin GDP din Kaduna yafi karfin rabenu din Kaduna sannan na gaba fada mana ya zakai ka biya wannan kuɗin waɗannan hanyoyi ne so waɗannan su ne matakai wanda kuma in ka kalla mu a Najeriya ba a biyayya ga waɗannan
matakai ai za ga ma karba kuɗin in zakai compare ɗinsa da a lokaci ɗaya za a karba sai a compare ɗinsa da GDP kamar yadda fiscal act ta faɗa amma za ga a hankali ake karba su ka gani wani lokaci wani tsugul ai a karba su kuma ba sa complying su kafin majalisa gaskiya ba sai ka ji mani central problem ɗin nan babban matsalar nan kai majalisar tarayya ce idan an zabe ka dan majalisa ya kamata ka samu aida akwai dama da aka ba su dauki expert da su ringa ba su shawara
sir
a ringa duk abin da za a yi duk abin da aka kawo wannan expert din zai zauna ya baka shawara ya kada ko masanin doka ya duba ya digesting wannan abun ya bibiyo processes kala kala wanda in aje za a fitar da abu mai kyau to amma gaskiya tsakani da Allah duk wannan matsalar da muke ciki su ne a I was ma bas masu sani ba
bas ma sani
wallahi wasu ma bas sani ba
kaga gudaji ka zo da ake ci mai dariya ake cewa bai iya turanci ba kaga yana magana ta hankali Buhari na gabatar da kasafin kuɗi ana fitowa ƴan jarida suka yi kansu aka ce me zaka ce yace shi abin da yake wareyin dinsa
yake damun sa
wai abin da yake tayar mai da hankali yake bata mai rai yace kun ga wannan debt service din wasu su sace kuɗi kuma mu zo mu biya ka gane in ka kalla ai
a ciwo bashi wasu su kware bai aiki ba kuma yana da nauyin a cikin Najeriya
tunda yanzu gashi ya faɗa gudaje yace yanzu wannan kasafin kuɗin da Buhari ya kawo trillion 10.33 za a ɗibi trillion 2.45 a biya bashi sannan talakawa kawo hare musu trillion 2.46 abin da ya faɗa
ga wannan fa abin da ake faɗa fa ba biyan bashi bane debt
service ne
interest muke biya
eh to ai wai shi fada
mutane su gane wannan
ai fada shugaban kasa
ba kuɗin ma ake biya ba yanzu in oh haka suka
yi haka suka ce
wai honorable abin da yake so in ji shi debt service din baratan ta honorable wai interest ake biya yanzu
interest ba
kuɗin ruwa ake biya ba a fara biyan kuɗin ba
yau ba loan repayment bane
ne duk wannan bashin da suke sa ma ake karba ko ana yin sa ne domin a misali mai ake cewa idan kai kake bani kuɗi kana da ƙarfi a kaina ka ce in yi kaza ko kan kaza kai suna yin sa for economic control ka gane to duk abin da zaka yi duk abin da kasar nan za ta yi suna da control akan ta muna banki bashi ka gane suna yin wannan abin ne domin su rurrike kasashe su ringa kuma control
yadda
suka ga dama su ringa juya shi kuma ƙarshe in ka duba wallahi za ka ga paperin yana kyautatawa su economy din su ne tattalin arzikin su ne ba
wai
tattalin
arzikin
yawa
misali yanzu kamar yadda doctor ya faɗa menene ra'ayin al'umma duk dan majalisa da ka sani na dattijawa ko abinda ake cewa senator ko kuma rep akwai abinda ake cewa constituency office ka fada mun wanda yazo a shekara so ɗaya ko so biyu zauna da constituency din su za a ciwo bashin nan za a yi kaza za a yi kaza menene ra'ayinku ya tashi a majalisa ce a'a ni mutane na na tattauna da su ba su yadda a ciwo bashin nan ba hatta budget din nan kware da gaske sitan hall meeting kamar yanzu in ka duba kamar yanzu da muke zancen ɗan Rufa'i misali wanda ya kori waɗancan sanatoci guda biyu akan maganar ciwo bashin nan yanzu ka duba bashin cancakat aikin da za a dauka sai ya dauki cancakat bashin nashi dala miliyan 150 baki ɗaya yanzu aikin sai aka dauka aka mika wa ɗan China baki ɗaya babu wani
mutum
ba na gida ko ɗan Kaduna kaga an ƙara tattalin arzikin su an ba su aikin yin baki ɗaya sannan in ka duba at the end of the day
a ƙarshe
shine duk wannan ba su suka ko ba gane ba kamar yadda muke fada da doctor anan kullun anan program din duk bashin da zai biya kanshi fani'ima aje a ciwo shi amma
a yanzu an biya an ba ƴan majalisa sai motoci
an ba su
an biya an ba gwamnati
to an biya ka san ma me ake da su ba yanzu in ka duba yanzu misali kafin end of December yanzu akwai ba su suka manya guda uku akan Najeriya akwai magana na fada maka Ibadan Kano railway line dala biliyan 5,300 bashi akwai maganan Bambila dala biliyan 300 kaga nan kana da 10.6 billion US dollars sannan kuma akwai magana ta yanzu za da ko 5 billion abinda ake ce mishi AKK shi kuma dala biliyan 2.5 za a ciwo akwai wanda minister ta kudi ta fada dala biliyan 2.5 shi ma za a ƙara ciwo bashi ko menene kaga a dan tsakanin nan kadai ga wanda aka yi ajiya kaga bashin kai a wannan dan tsukun ya tafi dala biliyan 18 to in ka daura a yanzu in ba ai wasa ba a yadda gwamnatin take tafiya ba 2023 a yadda muke hasashe in ba ai wasa ba bashin nan sai ya kai dala biliyan 125 zuwa dala ya tafi dala sai kuma ya tafi dala biliyan 150 at the end of the day kuma a shekara kudin nan fa ba a gyara maka matatan mai guda daya ba a gina maka sabuwa ba magana a jakuta ba a yi ta ba magana a jakuta ba a yi ba in ka dauko a jakutan nan zai dauka maka sama da mutum miliyan 1 aiki mutum 1 in ka dauko matatun man nan zaka daina shigo da manka muna shigo da mai ya kai na dala biliyan 10 a shekara
amma refinery ta Dangote ba an ce za ta rage ba
ai baka sani ba magana ta Dangote in ba ai wasa ba kaman gwamnati da cartel za a yi
menene
ko syndicate ko kuma mafia watin misali abinda su suke so at the end of the day waɗannan matatun mai da gwamnati tarayya an riga an durkusar da su ko namu na talakawa a zo a ce bari a sai da su yadda aka sai da nepa din nan yadda aka sai da nitel ba ga amfanin ta ba yadda aka sai da bacita yadda aka sai da savana duk yadda aka sai aka ce barar da waɗannan kamfanonin saboda aka sai a zo tuwo na maina su ne za su determine din price din wannan
su za su bada kuɗin yadda
yawa saboda haka abinda ake cewa shikenan sun shake kasa sai yadda abinda suka yi da kasar nan at the end of the day abinda zai zo ya faru kenan kamar yadda ake yanzu a siminti kamar yadda ake a rodi duk waɗannan components su ne suke gina kasa kamar yadda ake a mamman gadar shinkafa yanzu da duk waɗansu abubuwa na rayuwa da kasa zai kasa za ta gina ita ma cartel ne yanzu tunda shinkafa yanzu ta tafi 18,500 a yau doctor
amma abin mamaki ba abin tausayin ba shi ta Hausan ma ba haka take
ah da na mata Hausan nake faɗa maka ta gidan ai ta wajen ba an yi blocking ɗinta ba
yawa ana shigo da ta ruwa ba
ana shigo da ta ruwa yawa duk yanzu ana shigo da
mata gama rufuwa ne
gaskiya aje wannan kadamin
na na'am barista Amin Mahmud
ranka doctor an ka duba budget din me aka yi budgeting
a zamu zo
budget ka kai mamu ta ba gaskiya issue din wannan budget din shi ma zai mana magana akan wannan abin da muke so tunamu bari mu zo kan
to wannan kenan ina ga gabace da ina ga doctor da kai zan fara wai ina aminin kare sha wai ka san yau na hadu da wani dan kedko muna hira da shi na zo wucewa sai na je daga rasu yanke wuta a wani gida ce ku ba ku dena ba an ce an kwace lasisin ku ce wallahi yace ai mu alhamdulillah dan kedko din fa ne ce lafiya yace to ah yanzu ne zamu samu tabbaci amma da muna hannun kamfani gwanda mu koma hannun gwamnati wannan ya kawo mu gabar da zamu tattauna batun gwamnatin Najeriya ta ce za ta kwace lasisin da ta bawa discos ma'ana kamfanin dukan da suke rarraba wutan lantarki ciki har da kirko baran fara da doctor
ka ga kai ne ni abin da zan ce kai wannan magana ta matsalar wutan lantarki na farko dai ba girin ba ta yi mai
to
domin yanzu ita gwamnatin honorable idan ta kwace me zace wasu za ta bawa
ba an ce an kira wani company Siemens ba
to shi Siemens din ga misali shi ma lokacin gulak din ba yana haka akai ba ka gane ai so ba kwacewar ba shin idan an kwace akwai yakinin wadanda za a dankawa su private sector din ko ma su waye za su yi mana abin da muke bukata da yakenan sannan na biyu shin muna nufin mu ce matsalar wutar lantarki a Nigeria discos ne kadai ina gemcos naka
ina TCS
generating din ina TCS ina NELC din take ai ni gaba daya ma na fi ganin laifin ita NELC
su kuma su ne bai ba
a wannan rubu ya manta NELC
sune
regulatory body sune Nigeria sune masu sa ido so kaga in ka kalla da a ce suna sa ido suna aikin su yadda ya kamata kudade da ake antayowa discos da gemcos da TCN da me kama da haka da suna yin aikin su daidai wa daida to da ba a zo magana za ku a cakala
amma dakta da sun sa ido sun yi rubutu sun tura do mataki ba dauka ba ya zasi
a to kai kana tabbacin sun tura do
mataki to dakta akwai tabbacin masu ba
to wannan
ina ga ba su ne
saboda haka ni abin da yake fada ka gane mas'alar wutar lantarki a Nigeria ba iya discos bane
haka ne
gaba da ita discos din ita me gemcos ta fada a can baya ta ce tana iya samar da wutar lantarki tace laifin waye TCN ba sa iya dago ta ita kuma TCN tace ba haka bane ba sai tace me sai tace muna iya dago ta wayannan yan discos
sune ba sa iya dauka
in sun dauka ba sa biyan ma kudin so kaga ya kamata tun yanzu a zo wannan matsalar ya kamata
kamar wasan Hausa
kamar wasan Hausa ka gane ai ko kamar wasan Hausa wai an ce ta wani bafulate ne wai ya je daukan karatu wai ya je ana haddasa na an wani an wani yace kai da Allah shi abin naku ma jijjita jita ne wai an ce an wani an wani an wani an ba ali kaza ce wai ku abin naku ma ai kamar jita jita ne to idan ka kalli in ka kalli shi wannan matsalar ta wutar lantarki ya kamata gwamnati shi ministan wutar lantarki da wannan economic advisory council din ku zo ku zauna ku kalli sassan nan guda uku gemcos sun yi blaming TCN TCN sun ce discos to ya kamata a zo a kalli ina ne matsalar take kuma sannan idan ka kalla wannan fa abun fa ana son a karkatar da hankalin talaka Najeriya ne
wai
ina maganar bincike ta kwana
wani bincike
ina maganar 16 billion US dollars na
where is the power
where is the power where is the investigator ni yanzu an ce maka
to amma ka san good luck fayaji jarci shugaban kasa kuma an ce ba a san akan me
a to ko me ma dai suka tattauna saboda haka mu yanzu shine where is the investigator din
me bincike
ina shi wanda ya da'awar cewa
amma ba anan muke magana dakta muka ce ita ma majalisar da tawa ta fara binciken nan ina ji wanda
ta mai ta gama ma ta gama ba mu sanya aka kwana ba sun gama sun fitar da rahoto akan abu saboda haka idan ka kalli wayannan abubuwan zaga mu Najeriya akan dauko wata matsala dan a karkatar da hankalin talakawa ba maganar matsalar mu ba iya discos bane ba a zo a kalli ita sector din gaba daya kaga kudade da ake zubawa iri shi dai Obasanjo ya ga shekara za ta zo cewa by the year 2020 wani mega kai mai alƙawarin za a samar a tsaya a kallo waɗannan abubuwan wannan shi
Obran je ga honorable kafin je ga barista honorable muna ta magana akan discos gemcos din duk gaba daya
kuma dai ka ƙara gayyato shawai ya zo mu ji me
shawai mun ba shi dama ya ki ya zo al'umma gari dai ku shaida ne
ya kamata ya zo mu ji me zai ce akan
honorable da bakin ka nake ji kana cewa an ta ba su kuɗi har da tallafi kuma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu
gaskiya ne
to karbe lasisin daga hannunsu shi zai bada dama a ce an kawo gyara har ta kai wanda za a ba shi ba za a ba shi tallafin ba
watin kamar yanzu yadda doctor yake faɗa abin da ya kamata sai mi abin da Bahaushe yake cewa waiwai a dan tafiya a lokacin da NEPA ko PHCN take hannun gwamnati da kuma yanzu da take hannun yan kasuwa sai mu ga wannan a lokacin canjin da aka samu akwai canji ko babu canji yanzu in ka duba averagely baki daya baka samun wuta ta awa 4 a sati a wata a shekara in ka dauki
averagely okay
samun wuta it's not more than 4 hours yawa kana rasa wuta na awa 20 amma lokacin da NEPA take nan kana samun wuta awa 10 12 wani lokacin kuma sannan duk a haka a lokacin NEPA ita take rike kanta ita take biyan albashi ita take so transformers ɗinta ita take bada kwangiloli take biya it is fully commercialized amma wannan yanzu da aka so aka sayar ka duba irin fuwa wannan din da ake wa kasar da mahukuntar kasar ake cutar kasar ake cutar talakar kasar abinda na fada maka jaridu suka dauka sati biyu da suka wuce za ka ga an ba wa waɗannan gencos din da discos din da TCN ko whatever an ba su trillion 1,500 a shekara biyu
da miliyan 500
ko 1.5 trillion sannan kuma yanzu gwamnati ta bada garanti na 600 billion in ka hada kana zancen 2.1 trillion kenan a shekara biyu muzammil
aka ba su
aka ba wa discos din da gencos din nan to duk abinda muke ana magana gas supply kullun ake magana za a ce gas 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 wanda su kuma gas producer suke bawa Genkos dinnan
wai amma wannan rubuka mun ka ci gaba
eh
wannan kudin da aka ba su ba kamfanuka bane masu zaman kansu
amma sai da su
wannan menene
to ai shine
ai ba za ka kalli abin intali ka ce wai kamfanuka ne masu zaman kansu eh
zan zo kanka
a shine muke cewa ai waɗannan kudi da aka ba su barista ba a ba wa TCN kudin ba wannan kudi an bayar ne for distribution and generation
samar da wutar da rabata
da rabata ba magana a ba magana ita TCN daga baya ma karba management din akai aka mai da shi under African Development Bank aka kawo wannan Guru Muhammad din shine yazo sai suka ce to mun ba ku bashi ba za mu saki kamfanin da saka ka ba sai dai mu zo mu mi manager mu ga yadda za mu recovering din kudaden mu amma from day one duk wanda ya san yadda aka sayar da Nepal nan ko kuma PCN ya san an sayar da su ne a makance san zuciya ne kawai abu biyu ne in zaka sayi company na farko an ce kana da technical know how zaka iya tafi da shi ilimin kace eh na biyu kana da financial capability kace duk ina da su amma a yanzu ya nuna duk ba su da wadannan da mun fada ba su da shi to amma kuma ita gaskiya ta zo ta yi halinta kamar yadda ake cewa rana ba ta ƙarya
sai dai wadda
ta ji kunya to gashi ita neck din wanda last week suka zauna da neck za a sake zalunta talakan kasar nan ana cewa January za a ƙara mana kuɗin wuta bayan an mana ƙari so biyu a cikin shekara biyar din nan amma yanzu gashi sun zo sun ce to ku biya ga kuɗaɗe in billions da nake binku in ba ku biya ba nan da kwana 60 za mu kwace lasisin ku kamfanin nuwa guda takwas ka san abin dariya Mozambique in ka duba social media da Facebook da wannan sai waɗansu na Lagos da Benin da sauran suka ce mu ma ku saka namu a ciki ba abin da suke amfana mana waɗannan ma dai a better of the namu namu is even worse ba mu samu ya fulalacewa ba mu samu wuta for more than 1 hour to ka faɗa mun yau ƙasar da take so ta gina tattalin arzikin ta mutum miliyan 200 ne da mu fa za mu tafi miliyan 400 har yanzu mun kasa generating megawatts 5000 a raba ta ƙasar
nan wannan shirin kuka faɗa mana cewa shekara uku ta samar da
Misra ce
megawatt 5000
Misra ce
to yanzu ko South Africa no suke
50 ne da su
France ga barista barista akwai tambaya da nake so in biyo ka da ita zaka yi mun sharhin da kake so kai amma ka ga mana wai meye dokar ma privatization take cefanar da kayan gwamnati ana yin sa ne haka saka kawai da ga dama koko
a dama duk yana direct cikin IMF policy din nan da muka dace cewa ai privatizing abubuwa tun lokacin gwamnatin Obasanjo an yi duk dai abin da yake zuwa ya jo shine daga National Assembly ne su suka bada wannan dokar cewa Najeriya tana dama ta privatize duk irin wayannan abubuwan cefanar da su kadarorin ta to wannan nefa tana ɗaya daga cikin kadara ta federal government wanda daga baya ta zo ta saiwa da wayannan kamfanonin duk da dai ba duka aka sayar ba ai da akwai generation inda suke samar da wutar da kuma wanda suke dakwanta da kuma wanda su wayannan su suke rarrabawa suke siyan mana to amma babban abin shine duk lokacin da za a irin wannan abin ba haka kai company zai zo saboda privatization dokar under privatization doka ta bayar gwamnati ta sayar kawai za a zo a ce to mun sai muku ku zo ku fara aiki ba zama ake ai da akwai terms da akwai condition da akwai agreement da ake comprehensively za a zauna da attorney general na federation zai zauna da su hukumomin nan duk za a zauna a bi dai ta ya za ku yi kamar yadda honorable ya faɗa cewa ta ya za su aiwatar da abin nan capacity din su duk yana cikin wannan abin yadda za su aiwatar da komai komai yana cikin wannan agreement din so kaga ba wai abu ne na koi gwamnati ta zo ta ce yau na yi revoking license a ina ai ba ai matsalar shine idan kamfanonuwa ne fa masu zaman kansu wanda za su iya shigar da ƙara federal government in tie breaching wani condition na cikin wannan agreement din nasu ka gane kuma wanda za su iya karɓar biliyoyin kuɗi akai kamar yadda aka yi mana kwanan nan ka gane so ba wai abu ne ba wai abu ne ko yanzu shugaban kasa ko wani minister ko wani ya ce ai mu yau mun cancel kaza kaza abu ne za a duba shine nace kaga ba mu da agreement din a hannun mu balanta zamu kalle shi mu ce yes nan gurin an yi breaching ko ba a breaching ba so idan an yi breaching da suke da wannan condition din shi ma condition din da akwai yadda ake tsara shi ta yaya za ku yi revoking wannan abun ba ko yau da rana ko yanzu ce na yi revoking din ta ba ka gane inda haka ne tuntun su cire mana su ce an yi revoking
kun dena ana kyauta abubuwan namu da yawa Dr. Abdulsalam Muhammad Kanu baran dawo kanka namu shiga batun kasafin kudi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je majalisa ta dattawa da ta wakilai ya hade su guri guda tattalin arziki to kuma ana ta surutu akan kasafin kudin nan amma kafin mu kalli kasafin kudin na Buhari wai mai jiya ta yi bare yau a kalmomin da naji 'yan Najeriya suna faɗa cewa wai mu kalli kasafin kudin 2019 ma
ce mu kalli budget of continuity
oh continuity
a san Najeriya mun iya ba kasafin kudi
kafin mu na 2019 kafin mu na 2020
ya bashi su yana dauka annan sunan sa budget of next level
sai
kuma yazo budget of fiscal consolidation
wato akwai naming ceremony mun iya naming ceremony
mun iya naming ceremony
da ba da title
gaskiya ne so shi kasafin
kudi a Najeriya mun ba shi title ko
wanne
master of bow
To amma ba bisa aibe bawin bane ya shigo.
Ya kamata sai a ƙarshe zaka take bawin go.
Zai bawin zai yi takin bawin din sa abu. So ka gane idan ka kalla shi kasafin kuɗi na shekara ta 2019 idan muka kalla abin da ake cewa hazaƙarsa performance kenan ko in muka sashi a mizani wace irin
rawaya
taka to mu mafi yawanci a ilmanci abubuwa uku muke kalla ka ce na farko kudaden shiga da kace zaka samu me ya faru a nan wajen to hazaƙarsa a nan kaso 58 ne
to ya
ta bakin shugaban ƙasa ya ce a kudaden da ya sa zai samu ya samu trillion 2 ne da billion 4 sai ya ce kaso 58 abu na biyu sai ka tsallaka abin da ake cewa recurrent expenditure kudaden gudanar da gwamnati nawa ne gwamnati ta samu ta kashe a nan wajen to idan ka koma cikin kasafin kudin gwamnati cewa ta yi mun kaddara zamu kashe trillion 4.46 to har izuwa ƙarshen watan June mai girma shugaban ƙasa ya ce sun kashe kuɗi jimlatan trillion 3.39 kaga in ka kalla a abin da ya shafi albashin su da kudaden tafiye tafiye da kudaden shan shayi da kudaden jaridu da za a karanta da kudaden shiga jirgi da makamantan su
trillion
yanzu muke magana akai kudaden albashi da tafiye tafiye da gudanar da gwamnati to a cikin kasafin kudin gwamnati ta kaddara za ta kashe trillion 4.46 kaga da billion 460 ko to sai shugaban kasa ya ce har izuwa ƙarshen watan June a cikin June ƙarshen June na wannan shekarar da muke ciki ya ce sun kashe trillion 3.390 kaga in ka kalla sai mu ce sun kashe fiye da kaso 90 na wannan kudin to waɗannan
mu yaba wani shi
ba a eh to abin eh to abin yabawa ne mu bashi abin a bashi mu bashi abin yabawa ne ka gane mu
ba ana korafin kasafin ba a kashe kudin sa
to ai yanzu muke san me ai yanzu ba zaka ji inda gizon yake saka shine zamu na faɗa na ƙarshe shi gaba ɗaya kasafin kudi a wajen talaka a wajen ƴan ƙasa ba abin da ya shafe shi da maganar revenue performance talaka bai damu da
kudin shiga ba
current expenditure performance abin da ya damu da shi shine kudaden da ka ware mun ka ce zaka gina makarantu hanyoyi asibiti me ya faru a nan wajen idan ka duba kasafin kudin zaka ga cewa mai girma shugaban kasa cewa ya manya-manyan ayyuka a wannan shekarar zan kashe muku zunzurutun kudi trillion 3.18 to trillion 3 a manya-manyan ayyuka da yace zai capital project trillion 3.18 to amma shugaban kasa ya ce har ƙarshen watan September iya kudin da aka saka na ayyuka ya ce biliyan 294.6
biliyan 200
nawa muke son a kashe mana trillion 3 kake son a kashe maka da 18 shugaban kasa nan fa ina maka kotin taku ta malaman turanci ina zuwa barista ai dama mana ka gane ai dama abin da muke faɗa ka gane ai shi kasafin kuɗi idan ka zo gane hazaƙarsa ka zo gane performance ɗinsa sai ka ce a cikin 100 me ya faru ai kaga can mun ce hazaƙar kudaden shiga kaso 58 hazaƙar albashin su da tafiye-tafiye da waye an samu fiye da kaso 90 sai muka ce alaƙar kuma abin da ya shafi talaka titina hanyoyi makarantu ko kudin da aka ce za a kashe trillion 3.18 sai shugaban ƙasa ya ce har izuwa ƙarshen watan September
wannan ba da ya fita
iya kudin da nasa aka saka biliyan 294.6 wannan fa ina ma kotin verbatim kalmomin sa nake faɗa amma wai ya ce ya ba wa minister kudi umarni ta je ta nemo biliyan 600 zuwa ƙarshen shekara a dora ko barista ta lauyoyi mi presuming an kawo wannan biliyan 600 an dora
mukaddara an kawo
mukaddara to in ka hada gaba daya mukaddara an kashe mana biliyan 900 biliyan 900 no muke nema trillion 3.18 kaga sai ka ce performance din kasafin kudin kasa da kaso 30 kasa da kaso 30 wannan shine abin da nake son mu wannan
babush har yanzu muna 2019 wannan rabin ka ji bayanan da dukkan ya kwararo an ce za ana sarar za a kashe kaza amma ga dan abin da aka iya fitarwa ma za ya talaka aiki akwai wani abu da kake ganin za ka iya kara
akan abin da zan kara da mu from day one tunda aka yi 2016 2017 2018 in ka dube su it is not abin da ake cewa realistic budget
ma'ana ba abu ne wanda yake za a gani a kasa ba
yau ba za a gani a kasa ba abin da muke ta fada ke din kullun in ka hado yanzu kasafin kudin na shekara hudu in ka dauki average din sa in kai makin din sa ba 100% a manyan ayyuka din ba a kaso 30 ba kamar yadda doctor ya baka waɗannan alƙalama to kaga akwai tashin hankali a ciki shi za kake ganin wannan abin da ake cewa extreme poverty din
mummunan talauci
bakin talauci da mummunan talauci at the end of the day ko ba gane ba mutum miliyan 200 ne yake bauta wa mutum 2000 to kaga tashin hankalin ya isa saboda haka ya kamata a zo a ce an sake rawar gani ko kuma an canja tsari an duba an yi reform a maganar civil service din nan
aikin gwamnati
yau a samu civil service reform anan sannan kamar yadda muke fada har yanzu a dauko dokan nan kamar yadda muke faɗa da doctor a revenue mobilization and fiscal commission a zo a duba waɗannan ɗan majalisu waɗannan kuɗi da suke ta ɗiba ya dace su ɗiba waɗannan kuɗi kamar yanzu ka duba kasafin kuɗin nan a bara fa 2019 ɗin nan budget ɗinsu was I think billion 140 ko doctor
amma doctor abin da ya zama to mai wahala kana magana a duba kuɗin da suke kashewa nan fa aka ce ɗan majalisa na tarayya na sanatoci ya tashi ya yi doka ya ce ya kamata a rage yawan sanatoci a nan muka magana kan yayi ni sai kashe magana
abu ne mai kyau
amma ga ko kallon sa
ba nan da wasi ba
wannan abu ne da zai taimaka a kasa ba ma sanatocin ba har majalisar wakili ya kamata a rage su a majalisa sanata daidai a rab guda uku ni in tani ne wallahi haka zanyi
to barista Aminu Mahmud
to ni abin da zan ce akan wannan duk da ni ba expert bane akan harkar budget amma gaskiya ni abin da duk yafi damuna shine kamar yadda Malam Abdulsalam Kani ya zancan cewa physical project da aka yi a makin za a yi wajen trillion 3 da wani abu in ka duba shi wannan ma 30% din da yake zancan an yi achieving din sa a 2019 shi kansa 30% din wani bangaren kasar nan ya tafi shine babban abin da yafi ban haushi kenan abin da yake damuna kenan wani yanki na kasar nan ya tafi kuma kowa ya sani gaba substantially can ya tafi su aka yi wannan aikin saboda haka mu nan muna nan shi sa talaucin yake ta karkaruwa ta wannan bangaren wanda ya kamata a ce an kalli agriculture shi wannan agriculture din in ya taba shi duk wannan zancen wai a zo gwamna ya ringa raba 30,000 ko 40,000 da wasu wai duk bai ake ba da youth din sun fito samari an baka 30,000 zuwa za ka kashe ta agriculture din nan aka buda shi abu ne fa mai girma ya hada da noma da kiwo da sauransu wanda wannan in ya tsaya da kansa rabanu din ma da za a ringa jarerin arewacin Najeriya yana da yawa doctor ya fi ni sanin wannan tsarin saboda haka ni na tunanin cewa ko dake ban shi kan shigo kan 2020 ba na tunanin cewa za a kalle agriculture za a kalle ta sosai domin a rufe border ana zancen an daina shigo da shinkafa an daina shigo da kasa wanda shinkafa ita ce wajen 90% abincin yan Najeriya an rufe ta to me aka yi wanda zai samar da cikakken shinkafa ba fa muna zancen wai shinkafar da za a samar da ita a Najeriya ko wacce zamu ci ba muna zancen shinkafar da zamu samar kuma shinkafar da zamu fitar mu sayar muwa a kasashe na waje ka gani ba wai kai abin da zamu ci muke tunani ba abin da ma zamu fitar to me aka yi masa
gaskiya ne barista to ban sani ba ƴan mintuna da kiko muke da shi kadan kuma batun kasafin 2020 wannan dan lokacin da muke da shi ba zai a ce mun tattauna shi ba wata ila sai dai mu bar shi amala zuwa shiri na gaban Allah da sai mu tattauna Allah yadda dole ba yadda zamu yi anan zamu gintsa shirin sai dai a ƙarshe ban sani ba zan fara daga honorable akwai me zaka rufe da shi cikin sakanni kadan
to abinda zan rufe da shi shi shugaban kasa ya san wannan ne last term din sa
saboda
na ƙarshe
kuskuren da aka yi
yauwa ya kamata ya tsaya ko ba gane ba ya tsam ya dubi kasan nan da idan rahama ya nemi mashawarta jajirtattu wanda za su ba shawara amma in ba haka akai ba wallahi zai tafi ya bar abinda ake cewa yayi writing sunansa a sand not in gold
ma'ana tarihin sa ya rubuta shi da wani abu
daban
gogewa
zai
ya rubuta shi da
yauwa saboda haka kamata ya tsaya nemi mashawarta jajirtattu wanda za su ba shawara wanda zai kai kasan nan tudun natsila
Allah ya kyauta Dr. Abdulsalam Muhammad Kani
to kawai ni abu daya da zan kalkare da shi shine
ya kamata Najeriya musamman bangaren shugaban kasa magana da honorable yayi shi kasafin kuɗi ba wai dan ka fara aiwatar da shi daga January zuwa December ne yake tabbatar da shi in har kasafin kuɗin ka ba realistic bane abin da yasa na ƙara dada kalmar realistic dan mu ƙara fada mutane me muke
realistic abin da za a gani
idan a'a in har ba kai gino kasafin kuɗin ka akan foundation da ya dace ba
tushen da ya dace
to ta alan waka kai bara ne a kufa yanzu in ka kalla wai ka ce kai kasafin kuɗi na trillion 10
ba shine burgewa ba
wannan is unrealistic ka kalli gaske ne man da zaka hako zai haku gaske ne za a sai da shi a kasuwar duniya gaske ne ba tin nan zai samu gaske ne kaza gaske ne
kaza ai wata tambaya ma da ya kawo mu samu nan gaba me yasa ake rigege ne sai an yi kasafin kuɗi mai tarin
ka gane ai ko shine yanzu abin da muke mana gane dole ne kada wai ana wai ihu yanzu wai an dawo January December ba za fata canza zani ba har sai an koma ana kasafin kuɗi da hankali zai dauka ba wai na ɗan kallo ba tun yanzu an ce ai an muku na 7 kuna ta tafi to mun muku na 8 kun yi tafi mun muku na 8.9 kun yi tafi to yanzu ga na 10 da wannan yanzu ba zaka ga shekara ta 2021 trillion 11 za a yi mana da dole
Allah ya kiyota
ai wai ɗan Najeriya sun san su ji kuɗin da yawa
kuma ba abin da yake gari a kasa Allah ya kiyota barista Aminu Mahmud ban san me za ka kara
ba to ni dai kai abin da zan ce shine ɗan majalisar na tarayya gabaki ɗaya su san cewa talaka ne suka zabe su kuma su ji tsoron Allah in mutum ba shi da ilimi ne mu wanda yake da ilimi akan ya ba shi shawara akan me za su duba akan wannan budget din da aka musu domin a nemi gyara mu especially akan harkar agriculture din nan a ga me za a ƙara mata tai kadan
to Allah ya kiyota
amma ni da zaka da wata shawara ta da hali da ka ce wa mutane wanda yake da shawarwari akan wani gyara ya kamata a yi wa kasafin kuɗi na shekara ta 2020 ko a tambayoyin da ake da su maybe da sai ba da number kaga sati mai zuwa
gaba da
shi zamu kalla
sai dai mutane su je shafin mu na Dala FM
sai ka ba su shafin
8.5 idan ka je shafin mu ka iya turo tambayar ka wata shawara
ka wala Allah muna fata ƴan majalisa
wala Allah su ji
to be sauraro kusan yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na daurin boye a madadin shi honorable Amanullah Ahmad Muhammad da ya kasance da mu sai kuma Dr. Abdulsalam Muhammad Kani daga College of Alatu Rimi sai kuma barista Amin Mahmud Darma daga College Legal kenan wanda ya kasance da mu muna godiya kure da gaske Abba Haruna Idris a kowane mako yake sarrafa na'ura domin sadarwa da ku Muzammil Ibrahim ya kasance da gabatarwa nake cewa wassalamu alaikum